الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 28 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 27 ga watan 12 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na Ash-Shaykh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Alan da aka ce in mutum ya saka aiki ne, na aka samu kayan kuma ba sawa ba za aiki ne.
To ai yanki hannun haƙƙi ne na Allah. Barawun da ya saci kaya, in dai an tabbata ya sata, ko da ya dawo da kaya da kanshi, in abun da ya sata ya kai rubu'u dinar, to dole ne a yanke masa hannu. Sai dai in kafin al'amari ya je kotu, to ana iya masa afuwa, amma in dai har al'amarin ya je gaban alkali, to ba maganar afuwa. Dole za a yanke masa hannu ko da ya dawo da kayan, in dai an kai karan shi, to dole za a yanke masa hannu. Na'am.
Allah ya bashi kawuwa. Ranar bakwai ya kamata a ce ya yi tsakar mutane, ya yi walima ko kuma kafin ranar.
To ita wannan walima, kamar yadda magabata wasu sun tafi akan ba laifi, wanda aka masa aihuwa a ran bakwai ragon suna, in an yanka yana iya dafa abinci ya gayyaci jama'a su ci, yana iya yin walima. Amma fa a matsayin halacci ne, ba a matsayin sunna ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin walimar sunna. Suna gani a matsayin halacci ne ana iya yi, tare da cewa al'imamu Malik Allah ya ji kansa, shi yana kyamar namun suna a maida shi walima. Kamar misali, mutum ya dafa namun suna a dafa abinci a gayyaci jama'a su ci, al'imamu Malik yana kyamar haka. Me yasa yake kyama? Domin babu wani dalili akan haka. Iya abin da ya faɗa cewa namun suna matsayin shi ɗaya da naman layya, a dafa a ci, a yi kyauta ga makwabta da abokan arziki, sannan talakawa da miskinai su ma a ba su a matsayin sadaka. Tare da cewa in mutum ya yi walimar ba laifi bai yi, kamar yadda magabata irin su al'imamu Ahmad a cikin littafi na Ibn Qudama, littafin da ake kiran shi Al-Kafi fi fiqhil imami Ahmad, to a cikin wannan littafin ya hakaito maganganun magabata cewa su al'imamu Ahmad suna ganin ba laifi akan iya yin walima da naman suna. Na'am. Kwarai, yin alwala a ban ɗaki ba laifi ba, an gane ko? Ko da ban ɗaki ne wanda yake na tsugunni ba na wanka ba, na halatta mutum ya yi alwala. Na'am. wai kamar misali bangaren shesho idan kana bukatar aika ma dala 20 shi wanda zai sai ya ce sai ka bada 25 ko sai ka bada dala 30 ba laifi bane ba kayan kudi ne ga kudin sa dala 20 wasu suke sayarwa kai ka kara farashi ka ce kai naka sai 25 an gane ko kredi ba kudi bane ba kayan kudi ne kayan kudi ko ko nawa ka saya kana iya yanka iya yanda kake so ka sayar da shi wannan ma dai bai da asali darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala wato muna dai cikin faslin da wato ya kunshi ma'anar hadisin Jibril wanda hadisin Jibril hadisi ne wanda ya kunshi martabobi guda uku daga cikin wani kunshi martabobi guda uku ma'ana martabobi na addini martaba ta farko shine musulunci martaba ta biyu shine al-iman martaba ta uku shine al-ihsan kamar yadda malamin ya yi bayani cewa kowace martaba tana da ginshikai nata kamar yadda bayani ya gabata akan ginshikan martaba ta farko shine al-islam yana da ginshikai guda biyar shine kalimatut tauhid sannan tsayar da sallah na uku shine bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu na hudu azumtar wata na Ramadan ginshiki na biyar shine wato hajji sannan bayan haka muka shiga martaba ta biyu shine al-iman shima kamar yadda bayani ya gabata yana da ginshikai guda shida ginshiki na farko imani da Allah subhanahu wa ta'ala ginshiki na biyu imani da mala'ikunsa ginshiki na uku imani da manzanninsa ginshiki na hudu imani da littattafansa ginshiki na biyar wanda muke ciki shine al-imanu bil yawmil akhir imani game da yini na karshe shine yinin al-kiyama to a cikin wannan ginshikin mun tsaya karshen wato baiti na 198 wanda cikin bayani ne ga baiti na 196 da malam ke faɗa cewa wa nushirat sahaiful a'mali tu'khadhu bil yamini wash-shimali duba ni mai ya'khudhu bil yamini kitabahu ushrabi qurani والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صعدي مالن كيف دا ونشرت صحائف الأعمال أرنن واتو زاكا تكدو نا أيو كمباي واتو أموات أسكا بادايا دو أبند متنيا أي كتا أرأيوسا ونجي سبنا الخير كو شر ونجي سبحانه وتعالى ya kididdige shi a cikin littafin da baya barin karamin aiki ko babba face sai ya tabbatar da shi kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul kahf Ubangiji ta'ala yake cewa wa wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وبنجي تعالى يتي أرنن ذاك أن أزد التتفين أيكم باي a lokacin nan fataral mujrimina mushfiqina mimma fi kina aran nan zaka ga kowa an azala tafin sa a hannunsa a lokacin nan zaka ga almujrimi kangararri waɗanda suka yi kunnan kashi suka kida a ga ubangijin su suka kida a ga manzannin sa ubangiji ta'ala yace zaka gan su mushfiqina suna masu firgici sun razana sun tayar da hankalin su mimma fihi game da abin da suka gani a cikin littafin a lokacin nan za su fada ya wailata na kai can halakarin mali hadal kitab za su fada dan mamaki su ce me ya samu wannan littafi la yughadiru sagiratan baya barin karamin laifi wala kabiratan ko babba illa ahsaha face sai ya kididdige ya tabbatar a cikin sa ubangiji ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira a rannan bayi sun samu duk abin da suka aikata gashi nan halarce wala yadhlimu rabbuka ahada dan ka tabbata ubangijin ka baya zalunta daidai da mutum daya kowa iya abin da ya shuka a rayuwarsa shine zai girba a yini alkiyama shine ma da yace wa nushirat sahaiful amali yace a rannan zaka ga an watsu wato littattafai ko kace takaddu na ayyukan bayi tu ukhadhu bil yamini washimali waɗannan littattafai za a karba da hannun dama ga wasu ne muminai Allah ya sanya mu cikin su kowane mumini zai karbi littafin sa a hannun dama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishati radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an mimma aslaftum fil ayyami al-khaliya kamar can yanda ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura shine yace to ukhadhu bil yamini wato za a karbi waɗannan littattafai da hannun dama kenan ga mubinai sai yace washimali wasu kuma za su karba da hannun hagu wato sune waɗanda suka kangare ma ubangiji subhanahu wataala wasu za su karbi littafin su wato da hannun hagu sune waɗanda suka kafirce ma ubangijin su kamar yadda Allah ya faɗa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kanat la qadiya ma agna anni maliya halaka anni sulqaniya khuzuhu fa qullu thumma al jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 zira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi al azim har zuwa karshen ayoyi shine sai malamin yace duba liman ya akuzu bil yamin malamin yace farin ciki da murna da alasan barka ya tabbata liman ya akuzu bil yamin ga wanda ke karbar littafin sa da hannun dama domin duk wanda ya karbi littafin sa da hannun dama to makomar shi ita ce aljanna kamar yadda Allah ya bayyana mana kuma waɗannan su ne za su karanta littafin su su yi farin ciki da abin da suka gani a cikin littafin shine ubangiji ta'ala ke faɗa fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila shine yace duba farin ciki da murna ya tabbata liman ya'khudhu bi yamini ga duk wanda ke karbar littafin sa da hannun dama Allah ya sanya mu a cikin su shine yace liman ya'khudhu ga wanda ke karbar kitabahu littafin sa bi yamini a hannun dama bushra bi hulil ilm wanda ya karbi littafin sa da hannun dama wannan ana bashi albishir game da ƴan matan aljanna ƴan matan aljanna ana bashi albishir game da sun cewa makomar sa aljanna ce sai malam yace walwailu wato tsananin azaba da kaicau ya tabbata lil akhizi bil yadi bishimali wato ga wanda ke karbar littafin sa da hannun hagu wara a bahari kuma bayan baya hannun hagunkin ma sai an juyo shi an murdo shi baya sannan za a miƙa masa littafi shine yace walwailu tsananin azaba ya tabbata lil akhizi bishimali wara a bahari ga wanda ke karbar littafin sa da hannun hagun a bayan bayan sa lil jahimi sali wannan wato mai kunuwa ne a cikin wuta wanda take mai kuna kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa amma man utiya kitabahu wara a zahrihi fa sawfa yad'u suhura wa yasla sa'ira shine yace lil jahimi sali wannan mai shiga ne cikin wuta wanda take mai kuna zamu tashi kenan baiti na gaba قال الناظم رحمه الله تعالى والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجه ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه وينسب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر قسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكف في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وهوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتهته الرسل جميعا تهشر ما لم الله يجيك أنسا كيف دا والوزن بالكسد ما لم يجي أو wanda zai kasance a ranar kiyama bilkisdi yace awo ne wanda yake na adalci wal waznu bilkisdi awan da za a yi ma bayi a ranar kiyama awo ne wanda yake na adalci kamar yanda can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ke faɗa wal waznu yawma idhin lil haqq ubangiji ta'ala yace awo a wannan yini awo ne wanda yake na gaskiya kamar yadda Allah ya koma faɗa a can cikin suratul anbiya wa nadul mawazin alqisqa li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi ubangiji ta'ala yace wa nadul mawazin alqisqa li yawmil qiyamati mukan aza ma'aunai ko kuma sikili wanda yake na tabbatar da adalci ga yinin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a aran nan ba a zalunta rai wato dide da wani abu ko mun kankantar ta a rage ma lada ko a kara ma zunubi wannan yini ne na adalci shine ubangiji ta'ala yace fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta wata rai dide da misqala zarra sai yace wa in kana misqala zarratin min khardali koda aikin bawa ya kasance gulgudan nauyin jinkiya shine ko kace daidai wato wa in kana misqala habatin min khardali wato koda aikin bawa ya kasance gulgudan kwaya ta gadagi ko kace kwayar komayya ubangiji ta'ala yace ataina biha zamu zo da wannan aiki kuma mu auna shi wa kafa bina hasibin ubangiji ta'ala yace ya isu da mu masu lissafi shine anan malam yace wal waznu bil qisdi wato awo da za a yi domin ga ayyukan bayi a yinin alkiyama awo ne wanda yake na adalci fala zulma malam yace babu zalunci ga dide da mutum daya a wannan yini domin alkalim wato adadi ne wanda ya kai matuka a wajen adalci shine ubangiji subhanahu wataala wanda alkali ne wanda a farko ya haramta ma kansa zalunci kafin ya haramta ma bayinsa farko sai da ya haramta ma kansa zalunci sannan ya haramta ma bayinsa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Dharr Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga ubangijin sa subhanahu wataala ubangiji ta'ala da kansa ke cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Yace ya ku bayina ku san da cewa ni na haramta ma kaina zalunci, kuma na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankanin ku, don haka kada junan ku ya zalunci juna. Haka kuma ya faɗa wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, ubangijinka ba mai zaluntar ba ne sa bane. Haka kuma ya faɗa inna allaha la yazlimu mithqala dharra, lalle ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jinkiya shi. Don haka sarki ne wanda yake adali, alkali ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen adalci. Shi ne malam yace wal waznu bil qisti, aw da za a ma bayi game da ayyukansu a yinin alkiyama, aw ne wanda yake na adalci, kamar yadda ya faɗa wal waznu yawma izinin haq fala zulma, wato babu zalunci daidai da mutum ɗaya a rage masa lada ko a ƙara masa zunubi. Wala yu'khadhu abdu, kuma a ran nan ba a kama bawa da laifi bi siwa ma amila, sai dai abin da ya aikata. Ba za a kama bawa da abin da, wato ba a kama bawa da wani laifi sai abin da ya aikata. Ba a kama wani da laifin wani, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, shi ne yake cewa am lam yunabba bi ma fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra, wata rai mai daukan zunubi bata daukan zunubin wata rai na daban, kowa sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa shine zai gani. Ba a kama wani da laifin wani, kamar yanda ba za a kama ɗa da laifin mahaifi, haka mahaifi ba za a kama shi da laifin ɗa, kamar yadda makusaci ba za a kama shi da laifin makusancinsa. Shi ne ya ce wala yu'khadhu abdu, ba a kama bawa bi siwa ma amila, sai dai da abin da ya aikata kawai, shi ne iya abin da zai gani. Shi ne malam sai ya ce fa baina najin, idan aka yi wannan awo bayi za su kasance, za su kasu kashi biyu. Fa baina najin, za su zama tsakankanin mai tsira game da gidan wuta, wanda makomar shi ita ce aljanna, rajihun mizanuhu, wanda sikelin shi na lada wato ya rinjayi zunubinsa, wannan ya samu tsira, makomar shi aljanna ce. Sai ya ce wa muqrifin, ya ce wanda ku ya aikata ayyuka waɗanda suke miyagun ayyuka. Idan aka ce al-iktiraf, wato shi ne aikata mugun aiki, shi ne kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wal yaqtarifu ma hum muqtarifun, shi ne yake cewa wa muqrifin, wato mai ai wanda ku ya aikata miyagun ayyuka, aw baqahu udwanu, wato shishigensa da ketare iyakarsa a ran nan shi ne zai halakar da shi. Kamar yadda waccan aya ta cikin suratul A'raf da Ubangiji ta'ala ya ce wal waznu yawma izinil haq, aw a wannan yini aw ne wanda yake na gaskiya. Sai ya ce faman thaqulat mawazinuhu, duk wanda sikelinsa na lada yayi nauyi ya rinjayi zunubi, fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu, wanda kwa sikelinsa na lada wato yayi rashin nauyi zunubin ya rinjayi ladan, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu, bima kanu bi ayatina yazlimun, da abin da suka kasance suna zaluntar kawunansu game da ayoyinmu. Shine anan kamar yadda kuma can Ubangiji ta'ala yake faɗa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ubangiji ta'ala yace wanda sikelin shi na lada yayi nauyi, wannan zai kasance a cikin rayuwa wadda take yaddada, wadda take kuma daddada. Sai yace wa amma man khaffat mawazinuhu, wanda sikelin shi na lada yayi rashin nauyi zulumin ya rinjaye shi, sai ce fa ummuhu hawiya, makomar shi ita ce wuta. Shine anan malam yace fa baina najin, wato mutane za su kasance tsakankanin mai tsira game da gidan wuta, rajihin mizanuhu, wato shine wanda kenan ladan shi ya rinjayi zulubin sa wannan shine ya samu tsira makomar shi aljanna sai ce wa mukrifin wanda ko ya aikata miyagun ayyuka aw baqahu udwanu a ran nan kenan shi shigin sa da ketare iyakar sa shine zai halakar da shi akwai hadisi wanda wato annadir ibnu anas ibnu malik ya rawaito daga mahaifinsa shine anas dan malik al-imamu turmizi ya fitar da hadisin da dangane ingantacce kikkiawa a cikin littafin sa as-sunan wato anas dan malik ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya sanya shi ciki ya cece shi a ranar kiyama ma'ana ya sanya shi cikin cetarsa yana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana neman alfarma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya shi cikin cetan manzon shi manzon Allah sai ya ce masa insha Allah zaka shiga cikin cetona sai ya ce to ya manzon Allah fa aina aqlubuka a yinin alkiyama a ina zan same ka farko manzon Allah sai ya ce uduluguni awwala ma taquluguni ala sirat farkon neman da zaka mun ka neme ni a nan wurin sirati wanda sai na ce masa fa illam alaka ala sirati in har ban fadu da kai a nan sirati to a ina zan neme ka manzo Allah ya ce fa duguni inda mizan ka neme ni a nan wurin sikeli ma'ana inda za a yi awo sai na ce masa fa illam alaka inda mizan in ban hadu da kai a wurin sikeli a ina zan neme ka manzo Allah sai ya ce fa duguni inda hau ka neme ni a nan wurin tauki wanda Allah ya tanada mun a fagen alkiyama zan Allah ya ce masa fa inni la uqdibu hadhihi thalatha almawaqif yace wadannan wurare uku yace ba zan kure ba ma'ana in baka same ni ba a can zaka same ni a nan a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa mizani abu ne wanda yake tabbas an gane ko abu ne wanda yake tabbas dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce al-saba dangane da awan da za a ma bayi kamar yadda malamai suke faɗa awo ne kusan kala hudu tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna takaita shi awo ne wanda yake kala uku wato nau'i na farko ayyukan da bayi suka aikata a rayuwarsu na duniya alkhairi da sharri wannan aiki shine za a jassama shi a maida shi wani ciki a saka shi a cikin sikeli a auna duk abin da mutum ya aikata shine ubangiji subhanahu wataala zai maida shi wani abu wanda yake mai ciki a saka shi a cikin sikeli a auna dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin sahihul bukhari riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah yake cewa kalimomi guda biyu wadanda suke da matukar suyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan masu saukin fada akan halishi masu nauyi a cikin suke ne shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a takaice a shahir anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa sakilatani fil mizan kalimomi ne guda biyu amma masu matukar nauyi a cikin suke ne kaga wannan yana nuna kenan aikin da bawa ya aikata aikin Allah zai maida shi gangan jiki a saka a cikin sikelin auna haka kuma wancan hadisi wanda yake cikin sahihu muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada ar-duhuru shadrul iman sai yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zarki rabin imani ne sai yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar walhamdulillahi na cika suke ne fadar walhamdulillahi na cika suke din bawa a ranar kiyama to wannan hadisi yana nuna cewa aikin da bawa ya aikata kenan za a saka a cikin suke ne a auna shi a ranar kiyama waɗannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da wannan nau'i na farko kenan. Aikin da bawa ya aikata shine za a maida shi gangan jiki a auna. Sannan awo na biyu, kala na biyu, wato takaddun ayyukan bayi su ne za a ɗora a kan sikili a auna. Ma'ana takaddanka wadda aka rubuta iya abin da ka aikata, to wannan takadda ita ce za a ɗora a kan sikili a auna. Gane ku, littattafai da waɗanda suke na miyagun ayyuka da wanda yake na kyawawan ayyuka su ne za a ɗora a kan sikilin a auna. Dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, hadisin na cikin Musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne wanda yake ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai sa a fito da wani mutum daga cikin al'ummata. Idan aka fito da shi a taron al-kiyama, Manzon Allah ya ce fayun sharru lahu tis'atun wa tis'una sijillan, wato za a watso masa da tattafan miyagun ayyukansa littafi ɗari ba ɗaya. Za a baje masa, a buɗa masa gaye littafi ɗari ba ɗaya. Manzon Allah ya ce kullu sijillin maddal basr, kowane sikelin, kowane littafin, Manzon Allah ya ce iya tsawon gani ne. Ma'ana iya ƙarshen ganinsa shi ne iya, wato tsawon littafin. Kuma ya kuli, sannan Ubangiji ta'ala sai ya ce da shi a tunkiru min haza shay'a, shi ko kana musan wani abu daga cikin wannan abubuwan da ke cikin wannan littafi, kana musan wani abu cewa kaga maka aka yi baka aikata ba, a zana maka katabatiyar hafizun. Ubangiji ta'ala ya ce da shi shin wato mala'ikuna wanda na wakilta su game da kai masu kiyaye duk abin da ka aikata shin ko sun zadance ka sun rubuta maka laifin da ba naka ba? Qala la ya rab, sai ce ya Ubangiji na, bana musan wani abu a cikin wannan littafi, kuma mala'ikunka ba su zadance ni ba. Duk abin da yake cikin wannan littafi na tabbatar da cewa ni na aikata. Sai Allah ya ce masa afalaka uzrun aw hasana, shin kana da wani hamzari da zaka bayar ko kuma kana da wani kyakkyawan aiki na daban a zo da shi? A lokacin nan Manzon Allah ya ce fa buhitar rajul, wannan mutum sai ya dimauci ya rasa inda zai sa kansa. Fa yaqulu la ya rab, sai ce a ya Ubangiji na, ba ni da wani hamzari da zan bada kuma ba ni da wani kyawawan ayyuka na daban. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce masa bala inna laka indana hasanatan wahida la zulma alayka al-yau, bari dai a gunmu kana da wani kyakkyawan aikin ka daya daya, don haka a yau ba za a zalunce ka ba. A lokacin nan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukhraju lahu bi taqa, sai a fito masa da wata ilkart, fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, iya abin da yake cikin wannan alkartikin, abin da za a abin da yake cikin ta. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya ce ku zo da shi, ku zo da wannan bawa, ku zo da wannan takarda a auna masa. Fa yaqulu, sai ya ce ya rab ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat, ina wannan takarda za ta iya da waɗannan manya-manyan littattafai da riba ɗaya, ina ita ina rijiyarsu? Ubangiji ta'ala sai ce masa ajji hankalinka innaka la tuzlam, lalle ba za a zalunce ka ba, yini ne wanda yake na adalci. Manzon Allah ya ce fatuba usijillatu fi kiffa wal bitaqatu fi kiffa, a lokacin nan waɗannan littattafai da riba ɗaya sai a tura su akan tafin sikeli, wal biqaqa fi kiffa, ita ma ilkar din sai a dora ta akan tafin guda. Manzon Allah ya ce fa fashati sijillat wa thaqulati albiqaqa, a lokacin nan wannan ilkar sai ta yi nauyi, sannan waɗannan littafi da riba ɗaya su kuma sai su dago. Ma'ana wannan ilkar ta rinjayi waɗannan littattafai da riba ɗaya, a lokacin nan sai a kai shi aljanna. Wannan hadisi ne kyakkyawa, abinda yake tabbatarwa wato na daga cikin nau'ikan awo na yinin alkiyama. Wani lokaci kenan takardar aiki littafin da mutum aka rubuta ayyukan shi littafin shi ne za a dora akan sikeli a aula kamar yadda anan bidakar ita ce aka dora akan sikeli tare da wadancan littattafai na miyagun ayyuka aka dora aka aula wato kala na uku daga cikin awan da za a yi a ranar kiyama wato shi mai aikin karan kansa shi ne za a dora akan sikelin a aula ma'ana bawon shi ne za a dora akan sikeli a aula na daga cikin dalilan da ke tabbatar da haka wato hadisin da ke cikin musnad na al-imam Ahmad riwaya ta aliyu Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya hau itaciyar aswaki da ya hau wannan itaciya iska ta kada sai ta ringa rauda shi damun ba shi da nauyi izarin shi sai ya dan janye sahabbai sai suka ga kwabrinsa kwabri ne wanda yake siri-siri ba shi da kauri wato sai suke mamaki suke dariya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga abin da suke mamaki ma'ana rashin nauyin shi ya kai itaciyar sai rauda shi take Manzon Allah sai yake cewa wallazi nafsi biyadi kuma fi mizani asqalu min uhud Manzon Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa kwabrin Abdullahi dan Mas'ud Manzon Allah ya ce sun fi dutsen Uhud nauyi a cikin mizani sun fudu sun kudu nauyi a cikin mizani kaga wannan hadisi me yake nunawa ashe mai aikin wani lokacin shine ake dorawa akan suke da aure haka kuma can ubangiji ta'ala na faɗa a cikin wato suratul kahf ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka kafirce game da ayoyin Ubangijinsu kuma suka kafirce game da haɗuwa da shi don haka Ubangiji ta'ala ya ce ayyukansu gaba ɗaya sun zube ba lada fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Ubangiji ta'ala ya ce ba za mu tabbatar musu wani nauyi a cikin suke ne a ranar kiyama ma'ana in an auna su ba za su yi nauyi ba kamar yadda hadisin da ke fassara mana wannan aya da cikin sahihul bukhari riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa innahu la ya'ti ar-rajulul azimus saminu yawmal qiyama la yazinu fayuzan la yazinu inda Allah janaha baquga manzon Allah ya ce lalle wato mutum wanda yake babba wanda yake kiba-kiba mai girma ma'ana mutum mai kiba manzon Allah ya ce zai zo a ranar kiyama a dora shi akan sikeli a auna manzon Allah ya ce la yazinu inda Allah janaha baquga ba zai yi nauyin fuffuken sauro ba duk kibar shi duk koshinsa za a dora shi akan sikeli amma ba zai kai nauyin fuffuken sauro wa qala ikra'u manzon Allah ya ce in kuna so ku gane haka ku karanta fadar Allah subhanahu wataala fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a ranar kiyama ba za mu tabbatar musu da wani nauyi a cikin sikeli ko an auna su ba za su yi nauyi ba domin sun kafirce ma Ubangijinsu to wannan hadisi shi ma yana nuna mai aikin karan kansa shine za a dora akan sikeli a auna a ranar kiyama to wannan shine iya abinda wasu malamai suka faɗa kenan awo kala uku ne kala na farko ayyukan su ne za a maida su wani jiki a zuba a cikin sikeli a auna awo na biyu wato takaddun ayyukan bayi su ne za a dora akan sikelin a auna awo na uku su bayin su ne za a dora akan sikelin a auna tare da cewa wasu malamai suka ce wato kala na hudu kuma gaba ɗaya ne wani lokacin za a hada da shi mai aikin da aikin nashi sannan da littattafan ayyukan nashi aikin nashi gaba ɗaya za a dora akan sikeli a auna kamar yadda shi ma hadisi ne yana da dan an rawaito shi da dangane kyakkyawa wato na cikin musnad na al-imam Ahmad riwaya ta Abdullahi ibn Amr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa za a girka wato sikeli a ranar kiyama za a zo da mutum a dora shi akan tafin sikelin shine yace fa yu'ta bir rajuli za a zo da mutum fa yuga u fi kifa a dora shi akan tafin su kenan wa yuga u ma usiya ilaihi alaihi sannan duk abin da aka giddige na ayyukan sa da ya aikata gaba ɗaya sai a kwatsa da shi kin a zuba a tafin su kenan manzo Allah yace fa yuma yubi bihi al-mizan wato wancan bangare na aikin zunubi sai ya rinjayi wato shi mutumin da kyawawan ayyukan nashi gaba ɗaya bana manzo Allah sai yace fa yubu asu bihi ilannar ubangiji ta'ala sai ya umarni cewa a kai shi wuta manzo Allah yace fa idza adbar ko kuma fa idza udbira lokacin da aka juya baya aka tafi da shi za a kai shi wuta idza sa'ihum min indi rahmani azza wa jalla idan sa'ihum min indi rahmani azza wa jalla sai ga wani mai kira daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kuwa yi kira ya kulu sai ya faɗa ya ce la ta'ajalu kar ku yi gaggawa fa innahu qalba kiyalahu akwai abin da ya rage daga cikin ayyukansa wanda ba a auna ba fa yu'tabi bi faqatin fiha la ilaha illallah azza Allah yace za a zo da wata ilkar a cikin ta akwai la ilaha illallah wa tuza'u ma'ar rajuli fi kiffa sai a dubura ta tare da mutumin da ayyukan nashi gaba ɗaya sai a dora akan tafin hatta ya mila bil mizan ana dora ta gaba ɗaya sai su rinjayi wancan bangare wanda yake na zulubi ubangiji ta'ala sai ya umarni cewa a kai shi aljanna to wannan hadisi shine kenan wanda ke nuna awo nau'i na hudu daga cikin awa kenan wani lokaci da shi mutumin da aikin nasa da littafin aikin gaba ɗaya su ne za a dora a tafin su kedi a auna shine a takaice kenan anan malam ya mana bayanin cewa wal wasnu bil qisdi awo na ranar kiyama awo ne na adalci fala zulma wato babu zalunci daidai ga mutum daya wala yu'khadhu abdu kuma ba a kama bawa bisiwa ma amila sai dai da abin da ya aikata fa baina najir rajihim mizanu yace mutane za su kasance tsakanin mai samun tsira game da gidan wuta shine wanda sikelin sa na lada ya rinjayi zunubi wa muqrifin wanda ko ya aikata miyagun ayyuka aw baka hunguduwan wannan yace a ran nan shishigin sa da ketare iyakar sa wato zai halakar da shi sannan malam sai yace wa yunsabu lijisru wato a wannan yini za a kafa wani kadar ku an gane ku shine aljisr a Hausa ana kiran shi kadar ku ma'ana ita ce kada kenan wanda a turanci ake cewa kon kenan shine ake kira da aljisr yace wayun sabu aljisr wato za a girka aljisr wani kadar ku ko kuma ka ce wata gada bilam tirai malam yace ba tare da wata gaddama ba tare da wani musu ba kama ata fi muhkamil anba'i kamar yanda yazo a cikin wato kyautatattun labarai sune ayoyi na alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi siradi nasi na alqur'ani ya tabbatar da shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun wuce a lissafa shi ne mana yace yajuzuhun nasu wato bayi za su ƙetare shi ala ahwali wato a bisa halaye waɗanda suke mabambanta bi kadri kasbihim min al'amali gwargwadon iya abinda suka tsururta na ayyuka kowa bakin iya gwargwadon aikinsa bakin gwargwadon yadda zai wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa farkon waɗanda za su shuɗe a kan siraji za su wuce kamar walƙiya sahabai suka ce ya rasulullahi menene ma'anar kamar walƙiya manzo Allah ya ce shin ba ku ga cewa walƙiya a cikin kyautawar ido takan je ta zo kafin ka kyauta idonka tuntuni ga walƙiya ta walƙa to wasu tamkar haka za su ƙetare Allah ya sanya mu a cikinsu wasu manzo Allah ya ce za su wuce za su ƙetare siradi tamkar ma'ana iska wucewar iska ita ce guguwa wasu ko za su wuce tamkar wato sukuwar dawakai wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za su wuce da tafiya wasu da jin ciki shine anan yace yajuzukun nasu yace bayi za su ketare shi ala ahwali wato a bisa halaye mabambanta kenan bi kadri kasbihi min al a'mali da gurgudan ayyukan wannan abinda suka tsururta na ayyuka gurgudan iya abinda mutun ya aikata a rayuwarsa shine gurgudan iya abinda zai ketare a kan sirri wanda yazo da ayyuka kikkiawa to shine zai wuce da gaggawa wanda kuma ya dauci kaya masu nauyi wani ya zabi lahi wani da ken da ken za a wuce wani ko ba zai wuce ba zai runta cikin wutar jahannama domin karkashin sa wutar jahannama ce malam yace fa bainan mujtazi ila jinani mutane za su zaman to tsakankanin wanda ya ketare makomar shi zuwa aljanna ce wa musrifin mabannaci kwa wanda ya labci kaya yazo da su miyagun ayyuka malam yace yukabbu fil nirani wato za a kifar da shi a cikin wuta ma'ana ba zai ketare ba zai rubuta cikin wutar jahannama kamar yanda hadisi yake cikin sahihain riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ke fada cewa la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahu an-naru illa tahillatul qasr zalla yace babu dede da mutun daya daga cikin musulmi wanda ƴaƴansa guda uku wato zasu mutu Allah ya rusa rasuwa wuta ta shafe shi manzo Allah yace illa tahillatul qasr sidi ma'ana warware rantsuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala da yi rantsuwar cewa kowa wato sai ya bi ta kan sirri riwaya ta kayyade ƴaƴa uku waɗanda basu balaga ba duk mutumin da ƴaƴansa guda uku wanda basu balaga ba Allah ya musu rasuwa to waɗannan za su zamanto garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama amma idan bai yi kashin haƙuri ba ya nemi sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan musiba da ta same shi iya abinda wuta za ta shafe shi kawai shine kare rantsuwa ta ubangiji ma'ana ta kan sirri da zai yi shine al-imamu zuhri sai yake cewa ka annahu yuridu hadhihi al-aya ka ce manzon Allah kamar yana nihin wannan aya da Allah ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya ubangiji ta'ala ya ce ku ku mu'minai babu dide da ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga wuta ma'ana sai ya gangaro mata kana ala rabbika hatman maqdiya gangaro ma wuta ma'ana ketare sirri wannan ya kasance abu ne wanda yake lalle abin hukuntawa wanda ubangiji ya hukunta ga kansa shi yin rantsuwar cewa kowa sai ya bi ta kan wuta dan haka wannan sirri kamar yanda yake cikin hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisin da ke bayani game da shafa'a manzo Allah yake cewa wa yudrabu siradu baina zahranin jahannam a lokacin nan wato za a kawo wata gada manzo Allah yace za a girka ta tsakanin wutar jahannama akan wutar jahannama tsakin ta za a girka wannan gada kaga kenan gada ce karkashin ta kuma wutar jahannama manzo Allah yace fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha yace ni da al'umma ta mu ne zamu zaman to farkon waɗanda za su hawo wannan gada su ketara manzo Allah yace wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul yace a wannan rana manzo Allah yace ba wanda sai ya daga baki yayin magana sai manzannin Allah sai yace wa da'awar rusul yawma idhin allahumma sallim allahumma sallim su ma iya maganar manzanni a wannan yini shine Allah gyara Allah gyara iya abinda suke fada iya abinda manzannin Allah suke fada allahumma sallim allahumma sallim ma'ana Allah gyara Allah gyara shine ma'ana Allah kare Allah kubutar da mu Allah kubutar da mu me zamu iya fa'idanta anan idan mutun ya fada cikin halaka me zai ce waye kamata ya kiraya Allah duk wani ba Allah ba idan ka kiraya to ka ce shi da Allah din suke yau kai tuntube maimakon ka ce Allah gyara sai ka ringa kiran wani can daban wanda ma bai san ba mani kake fada wanda in ya ma ji abinda kake fada yayi kadan ya kawo maka abe kamar yanda ubangiji ta'ala ya fada wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qadmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ga ya halaka ce fa ido da ido manzannin Allah sun gani sun hausa radi amma ni suke fada cha suke Allahumma sallim Allahumma sallim ma'ana Allah gyara Allah gyara. Dan haka wannan yana tabbatar mana wato baya halatta mutun yayi istigasa da wani a cikin yanayin da ba wanda zai fitar da shi in banda mahaliccinsa, to baya halatta ka kirayi kowa in banda Allah. Shine anan sai manzo Allah ya ce wa fi jahannama kalali misla shauki sa'ada. Manzo Allah ya ce a cikin wutar jahannama ko akwai wasu kugiyoyi, lafazin kalali jam'i ne na kallo. Idan aka ce kallo shine kamar wata kugiya, kamar misali irin wanda in an hede dabba a mayanka wanda ake rataye dabba, kamar yadda ka san da fatsawar da ake kamun kifi haka take. Manzo Allah ya ce tana nan a rataye. Sai ya ce yadda ka san kayar tsedau ko kuma kayar karangiyar kusa haka wato wannan kugiya take. Manzo Allah ya ce hal ra'aytum sa'adan, ya ce ko kun taba ganin karangiyar kusa ko kuma kun taba ganin kayar tsedau. Qalu na'am ya rasulullah, suka ce kwarai ya manzon Allah ai mun santa. Manzon Allah ya ce to kwatancin wannan kaya take ghaira annahu la ya'lamu ma qadaru idhamha illa Allah azza wa jalla, sai dai wannan kungiya ba wanda ya san gulgudan girman ta din banda ubangijin da ya halice ta. Manzon Allah ya ce takhtibun nas bi a'mali, wannan kungiya za ta ringa warto mutane a sabbin miyagun ayyukansu. Wanda sai ya yi famar ya wuce wannan kungiya sai ta kushe. Wannan a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana kenan yanayin shi wannan siraji, kamar yanda dalilai sun zo waɗanda suke bayyana sifofinsa na cewa ya fi takobi kaifi, sannan kuma ya fi gashin gira rashin kauri da sauransu. Akwai dalilai da dama wanda wasu sun inganta wasu ba su inganta ba. A takaice dai siraji tabbas ne, a ranar kiyama za a girka shi, sannan kuma girka siraji wannan na kasancewa sai bayan an gama auna ayyukan bayi, sannan ita wannan gada za a zo a girka ta akan wutar jahannama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa su ne farkon waɗanda za su ketare, kuma ga duhu duhu wanda yake mai tsanani, saboda a lokacin nan kowa gulgudan aikin shi za a bashi haske, gulgudan iya abinda ka aikata na ayyuka na kwarai a rayuwa ta duniya, gulgudan hasken da za a ba mutum. Wanda suka furta kalima ta la ilaha illallah a harshen su ba tare da kudirce ma wannan gaskiyar ta a zuciya, ma'ana munafikai, wanda suna ganin sun yaudari Allah sun yaudari mu'minai, to idan an hau sirati za a ba su haske, idan an hau tafiya ta yi tafiya wannan haske nasu sai ya wuce, ya zamanto ba sa ganin gabansu. A lokacin nan sai su ringa kiran mu'minai cewa su tsaya su dosa na haske daga cikin haskensu, kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratul hadid, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrullah wa garrakum billahi al-ghurur. In an ba su haske an hau siradi, wannan haske nasu sai ya wuce, don haka kowa gulgudan aikin sa gulgudan hasken da za a bashi a ranar kiyama idan an hau kan siradi. Shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake bayyana mana mumini zai wuce tamkar wato walqiya, wani zai wuce tamkar wucewar iska, wani zai wuce tamkar sukuwar dawakai waɗanda suke ingarma. Manzo Allah ya ce fa baina najin kunke cewa fa najin musalla, akwai wanda zai tsira ya kubuta game da wannan azaba, wa najin makhdush, akwai kuma wanda zai tsira amma fa ya sha wahala, wannan kugiya duk ta karce shi, wa makdusin fi nar jahannam, akwai wanda kuma za a turmuza shi a dosa shi cikin wutar jahannama. Manzo Allah ya ce har wanda yake karshen wucewa shi kuma da jangindi zai wuce. karshen kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Anas da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa akhiru man yadkhulu aljannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-nar marra yace shine mutumin da in an hausa radi yana tafiya wani lokaci kuma sai ya kibe ya ringa rarrahe wuta tana kona shi manzo Allah yace fa idza ma jawazaha idan ya ketare siradi iltafata ilaiha sai ya waiwayo wutar ya kalla sai ce tabarakallazi najani minki ubangijin da ya tsiratar da ni game da ke ya daukaka ya girmama laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin wal-akhirin zai fada cewa tabbas ubangiji na ya min kyautar wani abu abinda bai taba ma bayansa na farko ko na ƙarshe Allah bai taba musu irin wannan kyauta saboda ya samu tsira game da halaka shine kenan a takaice malamin yazo da waɗannan baitutuka yace wa yunsabu lijisru a ran nan wato za a girka wata gada akan wutar jahannama bilam kirai malamin yace ba tare da gaddama ba tare da wani kokonto kama ata kamar yadda bayani ya zo fi mu kamila amba'i a cikin kyautatattun labarai shine alqur'ani da sunna yajuzuhu an-nasu yace jama'a za su ketare sirajin ala ahwali abusa halaye mabambanta bi kadari kasbihim da gwalgwadan abinda suka tsururta min al'amali na ayyuka gwalgwadan aikin ka gwalgwadan yadda za ka ketare fa baina mujtazin malan yace bayi za su zaman dutsa kankanin mai ketarewa ila aljinani wato zuwa aljanna ma'ana duk wanda ya ketare kenan makomar shi aljanna wa musrifin shi ko mabannaci ma'ana wanda ya zo da miyagun ayyuka yukabbu za a kifar da shi fi niran wato a cikin mutaci malan sai yace wannaru wal jannatu haqqun yace wuta da aljanna haqqun wato gaskiya ne ranar kusuma suna karkashin imani da yinin alkiyama sai mun yi imani da cewa akwai wuta wanda Allah ya halitta sannan kuma akwai aljanna shine yace wannaru wal jannatu haqqun wuta da aljanna malam yace tabbas gaskiya ne wa huma mawjudatani kuma wuta da aljanna a yanzu ma a samu suke la fana alahuma malam yace kuma ba magana karewa gare su wuta da aljanna ba sa karewa a wannan baiti malam ya nuna mana imani da wuta da aljanna na kasancewa ta hanyar al'amura guda uku al'amari na farko sai mun yi imani mun tabbatar da cewa wuta da aljanna gaskiya ne akwai su ita wuta gida ne wanda Allah ya tanada ga waɗanda suka kafirce masa aljanna kuwa Allah ya tanade ta ne ga waɗanda suka yi masa da'a suka ma manzonsa da'a don haka malamai da suka arrafa aljanna suka ce aljannatu hiya daru thawabi liman ata'a Allah wa rasula idan aka ce aljanna gida ne na sakamakon lada ga duk wanda yayi da'a ga Allah yayi da'a ga manzonsa kowa kabi in ne baka ba Allah baka bi manzonsa ba to haramun ne mutum ya shiga aljanna a ranar kiyama aljanna ta waɗanda suka bi Allah ne suka bi manzonsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa tilka hududun ba wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim kamar yadda ce yake cewa laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raji harajun wala 'ala al-maridi haraj wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan haka sharadin shiga aljanna shine da'a ga Allah da'a ga manzansa duk wanda bai bi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai shiga aljanna ba kamar yadda manzon Allah ya faɗa da kansa yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba gaba ɗayan al'umma ta za su shiga aljanna manzon Allah yace sai dai wanda yake ta manzon Allah yace man aba an qila wa man ya aba ya rasulullah aka ce ya manzon Allah wane ne za a ce masa ga aljanna yace baya so manzon Allah yace man aba ani da khalal janna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba yace duk wanda ya saba mun tamkar an ce masa ga aljanna yace ba ya so ita ko huta kamar yadda malamai suka faɗa suke cewa huwa darul hiya darul iqabil abadi lil kafirin wal mushrikin wal munafiqin وَلِمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُسَاتِ الْمُوَحِّدِينَ بِقَدَرِ ذُنُوبِهِمْ ثُمَّ مَآلُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ جِدَانِي نَأُقُوَّ أُقُوَّ تَدِنْدِلْدِلْ وَدَّ أَلَّا يَتَانَ دَامَ وَدَنَّ سُكَ كَافِرْ شِمَسَ وَدَنَّ سُكَ هَدَبُ وَتَرْسَ دَوَنِي دَمُنَافِكَي لكمَ وَنَّ أَلَّا يَسُّ يَقَدَامَ رَشِغَرْدَ سُمُوتَ وَدَنَّ سِكِي مَا سُسَاقُ مَا سُتَوْهِيدِ وَلُقَدَنْ ذِنِبِلْسُ wanda kuma a ƙarshe za a fitar da su a kai su aljanna su masu tauhidi kenan wadanda suka zo da miyagun ayyuka Allah bai musu rangwame bai shigar da su wuta za a azabtar da su gurgurdan laifin su amma a ƙarshe za a fitar da su a kai su aljanna shine anan malam yace wannaru wal jannatu haqqun wuta da aljanna wato gaskiya ne kenan tabbas akwai su sai mun yi imani da cewa gaskiya ne kar a samu kokonto daidai ne su ƙara zarra sannan abu na biyu al'amari na biyu shine yin kudirin cewa a yanzu ma maganar da ake akwai su shine malam yace wa huma mawjudatani kenan al'amari na biyu wa huma mawjudatani kenan sai mun yi kudirin cewa a yanzu ma maganar da ake wuta da aljanna akwai su tuntuni Allah ya halicce su kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara sai yace uiddat lil kafirin ku kiyayi wuta wanda makamashinta wato mutane ne waɗanda suka kafirce ma ubangijin su da duwatsu su ne makamashin wannan wuta ubangiji ta'ala sai yace uiddat lil kafirin tuntuna an tanadu wannan wuta saboda waɗanda suka kafirce ma ubangijin su kaga cewa yi uiddat izo da siga wanda take ta mabi ma'ana tuntuna an tanade ta ba nan gaba bane za a tuntuna an yi ta to haka ita ma aljanna ubangiji ta'ala ya faɗa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin ubangiji ta'ala yace ku yi gaggawa zuwa samun wata ayonin samun gafara ta ubangijin ku yi gaggawa zuwa samun wata aljanna wanda fadin wannan aljanna ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai ubangiji ta'ala sai ya ce uiddat lil muttaqin tuntunu wannan aljanna an tanade ta ga masu tsara dokokin ubangijin su kenan tuntuna an tanade ta ba nan gaba bane za a yi ta tuntuna an gama to dan haka wuta da aljanna kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da Allah ya nuna masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa idza mata ahadukum fa innahu yurabu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi idan dayan ku Allah ya masa rasuwa manzon Allah yace akan bujuro masa da mazaunin sa wanda Allah ya tanada masa a gida na ƙarshe safiya da maraice manzo Allah yace fa in kana min ahadil janna fa min ahadil janna in dan aljanna ne za a ringa bujuro masa da mazaunin sa na aljanna wanda Allah ya tanada masa safi da yamma da safi a bujuro masa ya ga wannan mazauni da Allah ya tanada masa haka da yamma ma kuma a bujuro masa yayi ta shauki yayi ta bege sai yace wa in kana min ahadin nar fa min ahadin nar in ko ya kasance dan wuta ne to za a ringa bujuro masa mazaunin sa na gidan wuta safi da yamma wannan hadisi ne yake tabbatar mana kaga ashe tuntuni wuta da aljanna Allah ya halicce su a yanzu ma akwai su inda manzo Allah ya ce in ɗayan ku ya mutu za a ringa bujuro masa da mazaunin sa safi da yamma in dan aljanna ne safi da yamma yana ganin wannan mazauni in dan wuta ne kazalika haka hadisi ingantacce na cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisin Imran ibn Husain hadisi yana cikin sahihul bukhari manzo Allah yake cewa ibalatu fil janna na leka aljanna manzo Allah yace fara'aitu akthara ahliha alfuqara sai naga mafi yawan yan aljanna talakawa ne manzo Allah yace na leka aljanna sai naga galibin yan aljanna talakawa ne sai yace waqala'tu finnar manzo Allah yace na leka wuta fara'aitu akthara ahliha an-nisa sai naga mafi yawan ƴan wuta manzon Allah yace mata ne. Mafi yawan ƴan wuta manzon Allah yace mata ne. Wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi, menene sababin abin da yasa mata suka fi kowa yawa a wuta? Manzon Allah yace li annahunna yakfurna al-ashira, domin suna butulce ma miji. Suna butulce ma miji duk kyautatawar da mutum zai ma matarsa, wata rana in ya mata ba daidai ba sai ta ce wace ziya ka taba kullum. Haka manzon Allah yace law ahsana ahadukum ila ihdahunna, eh manzon Allah yake cewa da ɗayan ku zai kyautata ma mace iya rayuwarsa, sun mara'at minhu shay'an, sannan ta ga wani abu wanda bai mata ba, za ta ce ma ra'aitu minka khairan aqu, da dai ban taba ganin wani alkhairi kamar kai mai ka taba. Manzo Allah ya ce wannan shine sababin abin da yasa kuka fi kowa yawa a wuta, butunce ma mu. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya nuna musu hanyar da za su bi domin su samu tsaro da kariya game da gidan wuta, shine yawaita sadaka. Manzo Allah ya umarce su da cewa su yawaita sadaka, domin ita sadaka tana zame ma bawa garkuwa tsakanin sa da wuta. Ko kaga wannan hadisi me yake nuna mana? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi Allah ya nuna masa wuta tun kafin ya bar duniya, sai da Allah ya nuna masa wuta. Haka hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah ta dishewar hasken rana, sahabbai suka ga Manzo Allah ya ja baya da maza a firgice zuwa jimawa, kuma sai suka ga yayi gaba har suka ga yana dan murmushi, ya miƙa hannunsa kamar zai ciro wani abu. Ana gama sallah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullahi, mun ga wani abun mamaki a yanzu ana cikin wannan sallah, mun ga ka ja baya a firgice da maza, sannan zuwa jimawa kuma muka ga ka dan yi gaba kana dan murmushi, kai fa murka ciro wani abu, menene? Manzon Allah ya ce lokacin da kuka ga na janyo baya a firgice, wuta ce Allah ya nuna mu. Yace ban taba ganin wani abun gani mafi muni mafi firgitaswa sama da wuta da Allah ya nuna mu. Yace kuma gaba da kuka ga nayi ina da mulmishi, yace aljanna ce Allah ya nuna mu. Yace ban taba ganin wani abu wanda yake abun gani mafi kyawu mafi kayatarwa sama da aljanna. Yace hannu da kuka ga na meka wani nonon itaciya ne daga cikin itacen aljanna nayi fama na ciro. Manzo Allah yace inda aka sake na ciro har duniya ta tashi, za ku ci gaba da ci ba zai kare ba. Kaga wannan hadisi yana nuna cewa wuta da aljanna akwai su, tunda Allah ya nuna ma manzansa. To akwai wadanda suke inkarin cewa wuta da aljanna a yanzu babu su, sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su, sune mu'tazila, domin su suna gabatar da hankali akan nasu. Su a hankalce suna ganin cewa ai bai dace ba a ce an halicci aljanna da wuta a ce kawai suna nan sai in duniya ta tashi sannan za a kai mutane a sa. Suka ce tamkar mutsali, mutum ya gina gida ne ya gama komai, sai ya sanya dan makulli ya kulle gidan, sai ya ce sai nan da shekara 100 zai buda ya shiga. To dan haka al'amari na biyu kenan, imani da wuta da aljanna baya tabbata sai mun yi imani da cewa a yanzu ma akwai su. Sannan al'amari na uku shine yin kudirin dawamar su cewa wuta da aljanna har abadan abada ba sa karewa, shine malam yace la fana alahuma, wuta da aljanna wato ba maganar karewa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa game da ƴan aljanna, sai ya ce khalidina fiha abada, sai ya ce zalikal fawzul azim, kamar yadda kuma ya faɗa ga ƴan aljanna a cikin suratul hijr, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, su kuma ƴan wuta Ubangiji Ta'ala ya ce wama hum bi khalidina minan nar. Haka kuma ya faɗa ga ƴan wuta khalidina fiha abada a can da ya ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nusnihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab innallaha kana azizan hakima. An gane ko? Kamar can ne inda ya fada game da ɗan wuta, Ubangiji Ta'ala ya fada khalidina fiha abada, lalle masu da halin masu da wama ne a cikin da har abada ba sa fita. Akwai hadisi na cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa a ranar kiyama za a zo da mutuwa, a sifar wato farin rago za a zo da ita, sai a tsaida ta tsakanin wuta da aljanna. sai mai kira yayi kira ga ƴan aljanna cewa ya ku ƴan aljanna ku leko ku gani a lokacin nan ƴan aljanna za su leko su dago kai su kalla sai a ce da su hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan abu sai su ce kwarai ita ce mutuwa wadda ta dauke mu a rayuwar mu ta duniya a lokacin nan sai a ce ƴan wuta kuma ku leko ku gani idan suka leko sai a ce da su hal ta'rifuna hadha shin ko kun san wannan menene sai su ce na'am hadha al-maut wannan ita ce mutuwa wadda ta dauki rayuwar mu a lokacin nan manzo Allah ya ce sai a kada ta tsakanin wuta da aljanna sai a yanka sai a ce ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut ya ku ɗan aljanna za ku ci gaba da dawwama ba tare da mutuwa ba kuma ɗan wuta za ku ci gaba da dawwama a cikin wuta ba tare da mutuwa ba dan haka wutar wannan hadisi yana tabbatar da cewa wuta da aljanna ba sa karewa har abadan abada kina waɗannan sune al'amura guda uku imani kamar da cewa wuta da aljanna gaskiya ne kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda manzansa ya faɗa abu na biyu imani da cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su abu na uku shine imani da cewa wuta da aljanna har abada ba sa karewa nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك